This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:41, 16:49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu aron mu a jamhuriyar Niger suna yin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a BOI Hausa.com ko kuma sashin Hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da safiyar Talata 12 ga watan Janairu shekara ta 2016. Sahabu Imam Ali ne daga nan gundumar Columbia birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdul da kuma sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Ga kanun labarai.
To sahabo, an fara kai agajin da ake matuƙar bukata a garuruwan kasar Syria uku, inda yaki tsakanin dakarun gwamnati da ƴan tawaye ya jefa mutane cikin halin kunci. Wani jami'in Koriya ta Kudu ya ce kasarsa da Amurka suna tattaunawa kan waɗansu muhimman ƙaddarorin Amurka da za a iya sakewa matsuguni. Kana shugaban Amurka Barack Obama zai gabatar da muhimmin jawabin shugaban ƙasa karo na 7 kuma na ƙarshe gaban majalisar dokoki da kuma Amurkawa kan halin da ƙasar ke ciki a yau din nan.
To a gaishe ki.
Hukumar binciken ta amince da aiwa wasu hafsoshi guda biyu ritayar dole daga gidan soja, wasu uku kuma za su rasa mukamansu, kana ɗaya kuma za a gurfanar da shi a gaban shari'a saboda karɓar cin hanci, wasu 15 kuma za a ci gaba da sa musu ido.
Muna da rahoto bayan labaran duniya kan wannan rahoton bincike game da rawar da sojoji suka taka a zaɓuɓɓuka ko kuma a harkokin siyasar Najeriya. A jihar Niger kuma an yi arangama tsakanin magoya bayan jam'iyyar APC da PDP a garin Suleja. Aliyu Mustapha Sokoto na tafi da shirin tsaka mai wuya. Da farko ga labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. An fara kai agajin abinci da magunguna da kuma barguna a garuruwan ƙasar Syria uku, inda yaƙi tsakanin dakarun gwamnati da ƴan tawaye ya jefa mutane cikin halin kakanikayi da ya janyo mace-mace sakamakon ƙarancin abinci. Kakakin ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa Red Cross Pawel Kazirsek ya ce jiya Litinin ayarin ya shiga garin Madaya da ke kusa da kan iyakar Lebanon da kuma Fa'uwa da Kafraya a lardin Idlib kusa da kan iyakar Syria da Turkiya. Yace ana kyautata zaton za a kwana ana sauke kayan agajin da aka kai a Madaya. Madaya na ƙarƙashin ikon ƴan tawaye kuma ƙungiyar ta ɗauki watanni da dama tana hana shigar da agaji a garin mai adadin kimanin mutane 42,000. A watan Oktoba ne dai aka shigar da agaji na ƙarshe a Madaya. Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ƙungiyar da ke sa ido kan harkokin kare haƙƙin bil'adama a Syria sun ce mutane da dama sun rasu sakamakon rashin abinci. Ƙungiyar agaji ta Doctors Without Borders kuma ta ƙara adadin mutane 5 akan wannan adadin da aka bayar ranar Lahadi. Jakadan Syria a Majalisar Ɗinkin Duniya Bashar Jafari ya ce gwamnati tana ba da haɗin kai wajen ganin an kai kayan agajin, sai dai ya musanta cewa mutane suna mutuwa sakamakon ƙarancin abinci a Madaya. Da yake jawabi ga manema labarai jiya Litinin a Majalisar Ɗinkin Duniya, Jafari ya ce labarin da ake yayatawa akan lamarin garin ba gaskiya bane, kuma rahoton hotunan mutanen da suka kwadangwale da yunwa kage ne kawai. Ya kuma ce waɗansu da ya kira ƙungiyoyin ta'addanci da ke ɗauke da makamai suna wawushe kayan agaji.
Wani jami'in Koriya ta Kudu ya faɗa jiya Litinin cewa birnin Seoul da kuma Amurka suna tattaunawa kan waɗansu muhimman ƙadarorin Amurka da za a iya ɗaukewa daga yankin Koriya kwana ɗaya bayan da Amurkan ta tura jirgin yaƙi samfurin B-52 ta Koriya ta Kudu a wani mataki da ake gani mai martani ne kan gwajin makamin nukiliya da Koriya ta Arewa ta yi. Kim Min-suk, wani kakakin ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu, ya shaida kamfanin dillancin labaran Reuters cewa Amurka da Koriya ta Kudu suna tattaunawa akai-akai kan matakan kwashe ƙarin muhimman ƙadarori, sai dai bai yi wani ƙarin haske akai ba. Kamfanin dillancin labaran Faransa AFP da na Koriya ta Kudu Yonhap sun buga rahotannin cewa mai yiwuwa ƙadarorin sun haɗa da jiragen yaƙin nukiliyar Amurka USS Ronald Reagan da aka girke a Japan, da jiragen yaƙin samfurin B-2, da jiragen yaƙin nukiliya na ruwa, da kuma jiragen yaƙi da ake ɓadda sawunsu samfurin F-22. Sai dai jiya Litinin ma'aikatar tsaron Amurka ta ƙi yin ƙarin haske dangane da wannan batu. jirgin yakin B-52 ya tashi ranar Lahadi yan sa'o'i bayan da shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un a jawabinsa ga ma'aikatar rundunar tsaron kasar ya kare gwajin makami mai guba na ruwan iskar gas mai matukar hadari da ake kira hydrogen inda yace kasar tana da yancin gudanar da gwajin kuma ba wata kasar da za ta iya kushe mata. Koriya ta Kudu ta yi kira ga hukumomin ƙasa da ƙasa da a kakaba Koriya ta Arewa takunkumi mai tsauri saboda da gwajin makamin nukiliyar wanda shine na hudu tun daga shekara ta 2006.
Karo na bakwai kuma na ƙarshe, shugaban Amurka Barack Obama zai tsaya gaban majalisar dokoki da kuma Amurkawa ya bayyana baburinsa a sauran watanni da suka shige da suka rage a masa karagar mulki kadai ba amma kuma da makoma Amurka. A cikin wani hoton bidiyo da aka dauka a ofishinsa, shugaba Obama ya ce ba ci gaban da muka samu kadai ba, ba abin da nake so in aiwata a shekarar da ke gaba kadai ba, amma abin da muke so mu yi tare a shekaru masu zuwa, manyan abubuwan da za su tabbatar da ƙara ƙarfi da ci gaban ƙasarmu domin ƴaƴanmu. A cikin bidiyon Obama ya ce bai taba samun ƙarfin gwiwa kan makoman Amurka kamar yadda yake ji yanzu ba. Jami'an fadar White House suka ce wannan karfin gwiwar ne zai jaddada a cikin jawabin NASA da zai gabatar kan halin da ƙasa take ciki gobe Talata, wato yau Talata. Kakakin fadar White House George Ennis ya ce Amurka ta farfado daga koma bayan tattalin arziki mafi girma da ta shiga tun bayan mummunar komadar tattalin arziki da ƙasar ta shiga. Mun kuma ga kasashen duniya cikin irin wannan koma bayan tattalin arzikin da kuma yadda tattalin arzikin Amurka yake da ƙarfi idan aka kwatanta shi da sauran na kasashen duniya. Akasin jawabin da shugaba Obama ya yi bara zai gabatar da muhimman tsare-tsare da suka hada da shirin ba da ilimi kyauta a kananan kwalejoji na al'umma da kuma ƙarfafa harkokin tsaro a fannin sadarwar internet.
To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Jami'an kasar Afghanistan da na Pakistan suna ci gaba da bayyana sabanin ra'ayoyi a bainar jama'a kan hanyar samun maslaha a daidai lokacin da Amurka da China da Pakistan da kuma Afghanistan suke ganawa jiya Litinin a yunkurin wanzar da zaman lafiya a Afghanistan. Mai ba Prime Minister kasar Pakistan shawarwari kan harkokin kasashen ƙetare Sajid Aziz ya jawabi a wajen zaman na farko na sabuwar kungiyar da ta kunshi kasashe hudu da ake kira GCG a takaice, inda ya jaddada cewa gindaye wani sharadi kafin zaman ba zai taimaka ba, banda haka kuma ba za a lamunci duk wata barazanar daukar matakin soja kafin tayin zaman tattaunawar ga dukkan waɗanda abin ya shafa ba ko kuma martaninsu kan wannan ra'ayin. Ya kuma yi watsi da tunanin da ake yi cewa Pakistan ta yi alkawarin amfani da karfin soja kan bangaren kungiyar Taliban da ba su sha'awar zaman tattaunawar. Ya ce za a iya tantance inda aka samu sabanin ra'ayi bayan duk matakan tattaunawa da aka dauka sun cin matura. Wannan ya sa nan da nan Afghanistan ta mai da martani mataimakin kakakin shugaban Ashraf Ghani na Afghanistan Sayyid Safar Hashemi ya shaida muryar Amurka cewa yana da muhimmanci a tantance bangaren Taliban da ke sha'awar tattaunawa da bangaren da baya so. Labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. To madalla, a cikin waɗanda suka jikkata a rangamar da aka yi a Suleja cikin jihar Niger har da DPO'n ƴan sandan yankin. Amma da farko bari mu je Abuja, inda kwamishin da babban hafsan hafsoshin Najeriya Janar Tukurbuta ya kafa domin bin bahasin irin zarge-zargen rawar da sojoji suka taka a zaben gwamna a jihohin Ekiti da Osun a shekara ta 2014 da kuma babban zaben ƙasar bara, ya mika rahotonsa ga wakilin sashin Hausa Hassan Kaina Maina da rahoto.
Rundunar sojan Najeriya ta kafa hukumar binciken ne don asase irin rawar da ake zargin wasu jami'an ta sun taka a badakar zaben da aka yi a jihohin Osun da Ekiti da ma babban zabe na kasa da aka yi a shekarar bara. Da yake mika rahoton ga babban hafsan mayakan Najeriya Lieutenant General Tukurbura Tai a harkutar sojin kasar da kenan Abuja, shugaban hukumar binciken wanda kuma shine babban komandan runduna ta daya ta sojojin Najeriya Manjo General Adeni Oyibade ya ce Hukumar binciken ta amince da aiwa wasu hafsoshi guda biyu ritayar dole daga gidan soja. Wasu uku kuma za su rasa mukamansu. Kana ɗaya kuma za a gurfanar da shi a gaban shari'a saboda karɓar cin hanci. Wasu 15 kuma za a ci gaba da sa musu ido, yayin da wasu hafsoshi 9 kuma hukumar EFCC za ta bincike su. Ƙarin wasu guda 6 kuma za su fuskanci binciken kwakwaf. Bugu da ƙari, wasu guda 62 kuma da mukamansu ya fara daga Manjo zuwa ƙasa, za a ba su wasiƙar nuna ɓacin rai don su gurfana a gaban manyan komandojin su don a ja kunnen su. Babban hafsan mayakan Najeriya, General Tukur Buratai, ya ce za a duba wannan rahoto. Daga bisani na tambayi kakakin sojin ƙasar Najeriya, Kanar Sani Usman Kuka Sheka, ko me hakan ke nufi?
Wato abinda yake nuna wani abu ne kafin shi tun da wannan shugaba namu ya aka nada shi ya yi alwashin tsakanin shi da Allah zai aiki, kuma duk wanda ya yi ba daidai ba an da aka kuma tabbatar da cewar hakan ne, to gaskiya zai gaba daidai ba. Ko da wani lokaci ana la'akari da ka'idojin aikin soja, saboda lokacin da ake zabe akwai dokoki da ake hiddawa wanda bai kamata mutum ya ketare ba akan haka. To ba wai harkar zabe ba, duk aikin soja ya jibanci wato ladabi da limana, kakka kuce ka'ida ko kuma kakka wuce gona da iri. Muddin kai haka, to tabbata hakikan wa ba za a lamunta ba.
Kanar Sani Usman Kuka Sheka, kakakin rundunar sojan Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tsohon gwamnan jihar Niger Abdulkadir Kure ya tsallake rijiya da baya wasu mutane 9 kuma suka jikkata ciki har da 'yan sanda 5 a wata rangamar siyasa da aka yi a garin Suleja da ke jihar Niger. Mustapha Nasir Batsari ci gaba.
Magoya bayan PDP da na APC ne dai suka kabre da fada a yayin da tawagar jam'iyyar adawa ta PDP karkashin jagorancin injiniya Abdulkadir Kuren da suka je Sulejan domin yakin neman zaben kananan hukumomin jihar da za a gudanar a ƙarshen wannan mako. Jam'iyyar PDP dai ta zargi dan majalisar wakilan Najeriya Honorable Lado Suleja da shirya waɗanda suka afka masu, kamar yadda mataimakin shugaban PDP Barista Tanko Beji ya bayyana wa manema labarai.
Suka fara jefe-jefen kwalabe har aka fasa ma DPO Suleja kai jini na zuba da wasu 'yan sanda. To mu shugaban tawagarmu mai girma injiniya AA Kure da ya ga haka ya ce a'a, siyasa mai rai ke siyasa. Ga DPO dai ya ce ba su da dama, mu muke da. To ina wannan dan majalisar tarayya ya samu permit ya shigo da mutane su zo kuma su hana wasu shiga?
Shi wannan dan majalisar tarayya ke
na Suleja Gurara wanda ake kira Honorable Lado. Shi ya zo da mutane da 'yan banga da mutane suna kone-kone a titi suna jefe-jefe.
Rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta tabbatar da aukuwar lamarin. ASP Bala Elkana shine kakakin 'yan sandan.
PDP ne ke da rani yau, press na Suleja Lado shi kuma ya tsara mutanen shi ma ya fito kan hanya ne sai suka hazo abin sai kawo musu rikici. Amma dai mun samu magance abin, kuma an jima mutane raunuka, ko ga namu bangaren ma 'yan sanda mun samu kusan mutum 5 ba aka jima rauni.
Eh, an ce hada DPO naku da gaske ne?
Eh, hada DPO ne, eh, division sun ku ba ta mana motoci guda biyu.
To daga bisani dai ina kira dan majalisar wakilan ta wayar salula Honorable Lado Suleja ga kuma abin da yake cewa. Kawo yanzu dai 'yan sanda sun ce ba su kama kowa ba akan wannan lamari, amma suna gudanar da bincike. Wannan al'amari dai ya zama tamkar wata manuniyar da ke nuna akwai buƙatar ƙara ɗaukar matakan tsaro a jihar Niger a daidai wannan lokaci na hada-hadar zaben ƙananan hukumomin da ke da matuƙar tasiri a matakin karkara. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Nasir Batsari.
Babu shakka akwai buƙatar gwamnati ta duba yadda za ta wato sauƙaƙawa waɗanda suke fita ta hanyar halaliya ɗalibai
zuwa asibiti.
An yi budget din ne akan naira 156, amma sai gwamnati ta dawo take sai da ita naira 197, wanda ita tana samun ribar naira 44. Wannan naira 44 idan ka buga ta sau 2841 za ta baka naira miliyan 119.
Dariban Picho Province and Islamic School kenan dake cikin garin Maiduguri ke marafta mai martaba Shehu Bano Alhaji Abubakar Umar Garbe Ibn Al-Kadame lokacin da ya zirci wannan makaranta ta marayu.
Murya ta farko Dr. Said Ahmed Dukawa, sai kuma wani ma'aikacin canji yake mai da martani kan umarin dakatar da sayar musu da dala a babban bankin Najeriya ya sanar jiya Litinin, sai kuma rahoto kan makarantar marayu a Maiduguri. Za mu kawo muku waɗannan rahotanni duka cikin shirin Hantsi. Kuna sauraron waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe 12:15 agogo mu a nan gundumar Columbia. Ga Ali Mustafa Sokoto da shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Rancen cewa Tinubu ya kawo shi, kuna da shaidar cewa Tinubu ne ya kawo shi, shi ma ya bello man da ake faɗi shi na yake za kamun zaben nan.
Shi ya sa kana wannan magana. Shi ni da ban da Hausa ba zai yari wannan magana ba. Kace an gama, kace ana dira.
Lokacin da ni ma kwaba nake yi.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da saduwanmu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya.
Sunana Honorable Yusuf Ndaji Abubakar. Ni board member ne a Kogi Agric Land Development Company. Eto babu inda aka bada kofa na maye gurbin shi wannan dan takaran da ya rasu. To mu kuma muna ganin cewa tunda babu wannan kofan a kundin tsarin mulki tace idan aka shiga zabe mutum ba kammala zabe ba yace a samu dan takara na farko wanda ya ci mafi yawan ƙurhan kuma a cikin karanan hukumomi ya samu 2-3.
Yanzu kunihin kuda kotu kawai tace a rantsar da wadashi yace
eh to tunda kotu bata bada dama na sauya ko mayar da gurbin wancan marigayin ba kuma mu mun fulfilling duka condition mu mun zama candidate na biyu shi wani marigaya ya zama kanje na daya yayin da aka rasa shi kuma babu kofa na cike wannan gurbin automatically mu muke da ƙuri'a rayayye wanda akwai jami'a sannan kuma akwai dan takara sannan akwai ƙuri'a wayancan jami'an akwai jami'a akwai ƙuri'a amma babu dan takara kuma babu kofa mai gurbin sa automatically mu ya kamata kawai a announce ne kasance mun ci gaban muka ci wannan zaben.
Sunana Muhammad Awal daga Kutun Karfe Kogi State. Muna son power shift ga kuma mu same shi kuma muna jin daji kuma cewa wasu bangare za su yi mulki da mu kuma Yahaya kuma shi kuma ba sofo bane yana da experience kuma matasa ne mun ji daji kuma zan mai roko Allah ya taya shi roko kuma Allah ya sa albarka.
To dama mun tsinke muhawarar da muke ji kan rikicin gwamnatin jihar Kogi domin mu yi bitar shirye-shiryen da muka dabo a shekarar da ta gabata, sai gashi mun ji an ce an kama ko da yake sun ce gayyata ce aka yi wa dan takarar gwamnatin jihar ta Kogi James Abiodun Faleke tare da babban dan marigayi Abubakar Audu wato Muhammad Audu, wanda kuma muka ji an ce wata kila kamun nasu ba zai rasa nasara ba da wani rahoton da su hukumomi suka samu wani cewa su Falekin wai suna shirye wata zanga-zanga a ranar da za a zo a yi bikin rantsar da shi Yahaya Bello, mutumin da aka mai gurbin marigayi Abubakar Audu da shi a matsayin dan takarar gwamnatin jam'iyyar APC. To ganin cewa wannan wutar rikicin bata mutu ba har yanzu ya samu ka ce to bari mu koma su Honorable Sha'ban Shu'aibu, tsohon shugaban yankin karamin hukumar mulki na kotun karfi, mai goyon bayan sabon gwamnan da aka zaba Yahaya Bello, da kuma Muhammad Bashir Abdullahi da ke tare da Falaki, wanda kuma ma tsohon sakataren watsa labarai ne na shi marigayi Abubakar Audu. Mu ji yanzu sai yaya kenan.
An gama zabe ranar Asabar, yalla bai.
An gama zabe ne. Da an gama zabe ne.
An gama zabe ranar Asabar. Collation, an gama ma collation ma. Ina wajen ai, ba sai ba ko kana wajen amma ni ina wajen. An gama collation. Ana jiran sabon hukumar Ibaji local government da kuma
igamanila a lokacin da aka magana an gama kenan
an gama collection kawai kananan hukumomi guda biyu ake jira lokacin kuma ya sun ma shigo kamun Allah ya ma'audi da
suwa ban da Hausa su shi yasa kana wannan magana shi ni da ban da Hausa ba zai yari wannan magana ba kace an gama kace ana dira
lokacin ne ma kwaba nake yi ni ma ba Hausa bane ni ma kwaba nake yi Hausa ma tashi faɗi nake yi. So ni da kai ne we are on the same page.
Okay, abun da nake ga maka yanzu. Election. Kamar a ce an gama, INEC za su yi pronouncement. Za su ce wannan election gashi ga wanda aka yi returning. Koda in ranan nan da 24 izan aka yi returning audu a wannan election ba wanda zai jira da falake.
Wani abin da nake so abin da nake so in gane akwai matsaloli guda biyu anan. Na farko akwai kaidoji na jam'iyya na APC, sannan akwai abin da doka ta shimfida. Akwai mutanen da suka fito suna zargin Attorney General na Najeriya lokacin da ya fito ya ba da sanarwar da ya bayar na cewa za a sake zaben nan kwata-kwata, APC ta je ta samu wani ta tsaida shi. Tun kafin ma wannan ta faru, mutane suna ta korafe-korafe game da shi Falake. Wasu suna cewa ai Tinubu ne ya kawo shi, ba ma dalin nan bane, dan Lagos ne, wane ne. So daman Alhaji Bashir, mutanen su Shaban suna da korafi kan shi Falake din kenan ko?
To wane to shi ma ya bello man da ake fadi shi na yake za kamun zaben nan. Kuma ana magana Falake jihar Kogi ne, mutumin Ijumu local government ne, kuma kauyensa Ikiriade, kuma ba lokacin da baya zuwa harkar siyasa a jihar Binsa. So zan ce cewa Tinubu ya kawo shi, suna da shaida cewa Tinubu ne ya kawo shi. Audu da na sani, Allah ya ji kamar rigayi, Audu da na sani ba zai zauna ya ce a ce an kawo masa wani haji an tilasta masa wani ba.
Ina zuwa Shaban, bari Bashir ya gama tukuna. Ci gaba Malam Bashir, ka kammala.
Suna da shaida cewa Tinubu ne ya je kawo shi Falaken.
Amma ka ji wannan magana ana yi.
Amma Tinubu ne kawo Falake. Falake ba dan jihar Kogi ba ne.
Yawa, to Malam Shaban, me kake so ka ce ne?
Yes, abin da nake so in gaya maka ko? Mu ba mu yi jayayyan zaman shi Falake ko yanda ya zo ba. Duk wanda yake dan Kogi ya zai right. So wannan bai dame mu ba. Maganan da yake kawo jayayya dai shi ne maganan cewar wannan abun ba ka da right da za ka yi da
shi.
Wanda aka yi charging da wannan responsibility, that is INEC. In suka gan dama cewa kai ne kaci za su fada.
To wai yanzu Malam Sha'aban, idan shi Falake ya ce ba zai mataimakin gwamnati ba, kuma ga dukkan alamu ya ce ba zai, tuna ya kowa majalisa yana neman ya ci gaba da aikinsa. Yaya Yahaya Bello za ku yi kenan, ku mutanen Yahaya Bello?
Maganan da yake wurin, in Falake ya ce ba zai yi ba, duk shi ma Yahaya Bello yana magana akan cewa shi bai da wani karfi a kan kansa a cikin wannan jami'a. Don dai party ne kawo shi, party ne kuma shi ne da hujja wanda zai doka ya yi magana da shi. Kuma har yanzu shi yana zato cewa party zai yi mishi magana, ya yi hakuri a je tare. Saboda opportunity da muka samu, muna neman powership din nan shekara da shekaru, mutane sun mutu. Yanzu opportunity ne ya zo, central zai zama gwamna, West ya zama deputy. A yi challenging kansu su ce to.
Tsaya tukuna yin tambayarka, me kake nufi da power shift? Kana magana da ake cewa dan Ibera ya samu a karo na farko?
A samu canza, a dinga rotating.
Juyawa ko?
A dinga juyawa. Yanzu tun da muka yi Kogi State, Igala ne suna mulki tuntuni. To wannan natural occurrence, abun da ya zo daga wurin Allah, shi ne ya sa wannan power ya shi. Ya zama cewa mutumin central, mutumin Okene ya zama governor, mutumin Oku, wanda wurin da muma muke kenan, mu minority daga Iburakoto, muna karkashin su, wurin su Oku ne, wurin ɗaya muka tashi. So in zai zama to haka, mun samu wannan opportunity, abun da ya kamata su zo su hada hankulansu, su yi challenging wanda suka yi mulki shekara da shekaru.
To bari ina zuwa bari in ji ra'ayin Muhammadu Bashir kan wannan batun Ibira da Igala. Na Malam Bashir, me zaka ce kan wannan magana?
Ai, opportunity ma da kake fadi na farko shine Hausawa na cewa ba gudu ba an daka tsalle. shi fa power shi din da muke magana kai ai shi ma audun ma da so tari idan yaje campaign yakan alwa shi cewa shi kadai ne zai iya shifting power zuwa either the west zuwa west ko central kawai da abun da bai ga mana ba shine sai ya mutu ne power zai shift amma da so tari ya sha fadin cewa shi zai yi shifting power shi kadai ne zai iya shifting power zuwa central ko west so wannan maganan kan struggle ko bai struggle ba ba ta taso ba abun da ke kasa shine yanzu nan PDP shi wada shi gwamnan yanzu nan mai zama yanzu nan ya je kotu abun da yake bukatan kotu ta yi masa shine ai shi Yaya Bello bai yi contesting general election ba supplementary election yayi contesting kuma ya samu kuri'u 6,000 da yan kai kuma shi yan wada ya samu kuri'u 200,000 da wani abu ya za a yi a ce INEC sai declare din sa kuna magana cewa a yi sulu a yi sulu a yi sulu wallahi idan aka yi sulu yau cewa shi fale ke danye daga kotu wada zai karbe abun nan ba tare da an yi wani ja ba
ina
so ka yi tunanin wannan sosai
Shaban kuna tunanin wannan ko wannan babban magana ne fa
kamar yaya
saboda mutuwar zuciya ba za su yi ba
kamar yaya
kuma shi Faleke din yau da shi Yaya Bello ya je karɓar certificate of return Faleke bai je ba kuma Faleke ya rawa shin cewa shi ba zai zo ranar rantsarwa ba to ya za ku yi
bari ga maka yanzu in Faleke dama abun da court ba conventional court zai je ba shi wannan zai je ba tribuna zai je ba
abin da yake cewa da Shaban ba kwa tsoron cewa idan kuka nace sai shi Yaya Bello din idan wada ga dama yana iya zuwa jiya da alƙalin man da shi Yaya Bello din ya samu ce wannan 6,000 ya samu ni na samu 200,000 ya za ku haɗa ƙuri'un mu ma'ana mutane sun fi sona da shi kenan kuma kotu ba ta yi amfani da wannan ta kwaci kujerar IB babu maimakon PC ta samu ma abin ya karkare a hannun PDP to a gaishe ku da aiki to bari mu tsaya nan sai mun ga abin da hali yayi muna godiya ga su bakin namu Muhammad Bashir Abdullahi da kuma Shaban Ohinoyi Shaibu tare da musamman wakilin mu Mustapha Nasiru ba tsari da ya taimaka mana hada shirin nan a madadin su duka Aliyu Mustapha Sakwata ne a Washington
to madalla masu aro ga tashin kanin labarai kafin mu sallama
An fara kai agajin abinci da magunguna da kuma barguna a garuruwan kasar Siriya uku inda yaki tsakanin dakarun gwamnati da ƴan tawa ya jefa mutane cikin halin kakanikai inda kuma ya janyo mace-mace sakamakon karancin abincin. Kakakin kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa Red Cross, Pavel Karizik, ya ce jiya Litinin ayarin ya shiga garin Madaya da ke kusa da kan iyakar Lebanon da kuma Fawwa da Kafraya. A cikin lardin Idlib kusa da kan iyakar Siriya da Turkiya. Wani jami'in Koriya ta Kudu ya faɗa jiya Litinin cewa Seoul da Amurka suna tattaunawa kan waɗansu muhimman ƙaddarorin Amurka da za a iya ɗaukewa daga yankin Koriya kwana ɗaya bayan da Amurka ta tura jirgin yaƙi samfarin B-52 da Koriya ta Kudu a matakin da ake gani mai da martani ne kan jawabin ko kuma matakin da Koriya ta Arewa ta ɗauka.
To madalla gaishe ki da haka Allah ka mu karshen shirin a safiyar nan sai kuma tanda hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri amma kafin mu sallama ina miƙa ta'aziyya ga Ilahirin Zuriyar Liman Hong saboda rasuwar babbayyar mu Hajiya Binta wacce aka fi sani da Addadiya za a yi jana'izar ta anjima da misalin karfe 9 na safiyar yau a Hong. Ina kuma miƙa gaisuwar fatan lafiya ga sarkina Alhaji Haruna Muhammad Bala wanda yake kwanciya babban asibiti da ke Yola a kuma daidai lokacin da ake addu'o'i musamman na cikar yayarsa Hajiya Fatima Jibril Girema shekara 1 da rasuwa. Allah ya bada lafiya ya kuma ji kan mamata mu kuma ya kyautata namu ƙarshe. Yanzu madadin gaisa Alheri Abdu wacce ta taya ni gabatar da shirin da Cuba Hero Diodene da kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Malam Daryl da ya riƙa masa anan ne sahabu Imam Ali zan dakata yi sallama da ku mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.